الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مودا سادوا أولا صافيا يوم ثلاثة منا شاعر قوت رمضان bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda ya dace da 11 ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu muna tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa daga wannan masallaci namu dake wannan masallacin miyati dake wannan unguwa ta fata bolari a nan cikin garin Gombe fatar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauraron garuruwan mu gaba daya idan ba manta ba tun shekaran jiya muna cikin aya ta 10 a cikin suratul hadid inda muke magana akan sahabban makka da kuma sahabban madina Allah ya kara musu yarda muna kuma magana akan sahabbai waɗanda suka shiga musulunci kafin ai fatihu makka da sahabban da suka shiga musulunci bayan fatihu makka sahabban da suka yi jihadi kafin fatihu makka da sahabban da suka yi jihadi bayan fatihu makka da sahabban da suka bada dukiyansu suka ciyar dan daga addinin Allah tun kafin a bude makka da kuma waɗanda suka shigo bayan an bude makka to Allah sai yake cewa waɗancan sun fi waɗannan matsayi sun fi girman daraja sama da waɗanda suka shigo bayan musulunci yayi ƙarfi amma sai Allah ya ce wa kullun wa'adallahu alhusna amma dukkan su bangarori guda biyu Allah ya musu tanadin kyakkyawa ita ce aljanna duk bangare guda biyu duk yan aljanna ne inji Allah subhanahu wataala to shine jiya muka kawo ayoyin alqur'ani mai girma wanda shine zaman mu gaba ɗaya jiya ayoyi daban-daban da kuma tafsirin su daidai gurgudu wanda Qur'ani ke nuna daraja da falalan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yau zamu kawo hadisai da wasu daga cikin maganganun magabata maganganun malamai musamman sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina saboda waɗannan guda uku sun fi kowa alkhairi cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama matakai ne guda uku waɗanda suka ga Annabi suna da daraja ta musamman kuma suka yi imani da shi da waɗanda suka ga Annabi su ne mataki na biyu sannan da waɗanda suka ga Annabi su ne masu daraja ta uku to duk wanda baya cikin waɗannan sai dai biyo bayan su kamar yadda Annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yaran wanda take nemi ta wannan ayan kai sai sai mu shiga cikin hadisai mu ainihin karisa tattaunawa Allah ta'ala ya mana muwafaka ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aiki da daidai na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من وقاتل وكل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا
bayan wannan ayan da malam ya karanta je idan ba manta ba mun yi bayani bangare na farko al-farwul awwal shine man huwa sahabi wane ne sahabin annabi in an ce sahabi me ake nufi da sahabi ajiya mun cikakken bayani wanda ba buƙatar mu maimaita duk bayani da ainihin ko dan primary school zai gane ajiya mun yi wannan bayani sannan abu na biyu muke magana akan fadlul sahabati fil qur'anil karim falalan sahabbai cikin alqur'ani mai girma yau kuma alfar'u tsani za mu yi magana akan fadlul sahabati fi sunnatin nabawiyya radiyallahu anhu falalan sahabbai a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu cike da kuma aqwalu salafi wa ghairihim min ahli alilmi fi fadli sahabati radiyallahu anhu bakangarun magabata na kwarai da waɗansu daga cikin ma'abota ilimi dangane da falalan sahabbai Allah ta'ala ya kara musu yadda Allah ya hada mu da su a gidan aljanna da Allah ya ce wa kullum wa'ada Allahul husna bangarorin nan guda biyu duka mun ainihin musu tare da kyakkyawa wallahu bima ta'maluna khabir Allah shine ainihin wato masani ko mai bada labari dangane da abin da kuke aikatawa wannan gaban ya zo a Qur'ani da ainihin siffofi guda biyu akwai wanda yake zuwa wallahu bima ta'maluna khabir ko kuma yazo khabirun bima ta'malun wani ku a fara kawo bima ta'maluna khabir wani ku a fara kawo khabir a ce khabirun bima ta'malun malamin sun tattauna dangane da menene bambancin su kuma me yasa suke shan bamban ina ga wannan ba lokacin shi bane sai an samu wata gaba kuma dangane da falalan sahabbai hadisi na farko ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qali yaji sallatul maghrib ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace nayi sallar maghriba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zo ne tawaga suna da yawa suka zo Madina wurin annabi Allah ta'ala ya kara mishi salati da sallama da suka zo da yamma suka zauna da annabi suka tattauna suka yi tambayoyi aka yi musu bayanai har aka yi sallar maghriba yace summa kullu annabi sai ya shiga gida bayan sallar maghriba sai muka ce law jalasna ina ma da zamu zauna kar mu tafi hatta nusalli ma'ahu al-isha har sai mun yi sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce eh wannan shawaran tayi sai suka zauna kale ce fajalasna sai muka zauna muna ta tattaunawa tsakanin mu da juna har lokacin da annabi ya fito ya sake ganin mu kale sai ce ma ziltum hahuna fa kharaja alaina da annabi ya fito ya gan mu yace ma ziltum hahuna har yanzu kuna nan har yanzu ba ku tafi ba qulna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah sallaina ma'aka al-maghriba mun yi sallar maghriba ne tare da kai summa qulna najlisu hatta nusalli ma'aka al-isha sai muka ce zamu zauna har sai mun yi sallar isha tare da kai sannan mu tafi gida kala sai annabi ya ce ahsantum kun kyauta aw asabtum ko kuma annabi ya ce kun dace da daidai ɗayan biyun nan da ya faɗa mai ruwaya yana kokonto kala sai ce farafa'a ra'sahu ila samai annabi sai ya daga kanshi ya kalli sama da ya kalli sama yace wa kana kaseeran ma yarfa ra'sahu ila sama yace mafi yawan lokuta annabi ya kan daga kanshi ya kalli sama da daddare ya kalli taurari idan zai bada labari ko zai bada wani misali fa kala sai annabi ce an-nujumu amanatul lis samai a lokacin ga taurari sai ce an-nujumu taurari amanatul lis sama kama aminci ne na sama sai ce fa idza zahabatin nujumu atas sama'u matwa durar da taurarin nan suka tafi ya zama babu su to tashin kiyama ya zo kenan alƙawarin da Allah yayi na cewa wannan saman za ta dare idza sama'u fatarat wa idza al-kawakib intasarat yace to durar da taurari ya zama babu su to sama kan kwananta ya kare bi ma'ana lokacin tashin duniya yayi sai ce wa ana amanatul li ashabi ni kuma ni ne amincin sahabbaina matukar ina cikin sahabbaina to ba abin da zai faru da su ko na rigingimu ko na ficintinu ko na wani cin mutunci da wani zai musu kamar ni kariya ne ga sahabbaina sai ce fa idza zahabtu duran da na ban duniya in ji annabi zai mu bana nan ata ashabi ma yu'adu abinda aka musu alƙawari na za a samu ficintinu a samu yaƙe yaƙe a samu masu zagin su ga wannan lokacin kuma zai bayyana sai ce to su kuma sahabbaina wa ashabi amanatul li ummati sahabbaina sune aminci ga al'ummata duk lokacin da zama akwai sahabbai a cikin ku to kuna cikin aminci duk lokacin da sahabbai suna cikin ku to akwai alkhairi sai ce fa idza zahaba ashabi idan ya zama sahabbai da sun tafi sun kare ya zama babu sahabi ko wani a bayan kasa yace ata ummati ma yu'aduna al'umma ta kan abin da aka mata alƙawari na ficintinu da bayyanan shirka da bid'a da matsaloli da sabon Allah zai bayyana cikin al'umma ta to kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa sahabbai suna da wani daraja wanda sabuwan su a cikin mutane ma alkhairi shi yasa wani hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace annabi ya fada yace ya'ati 'ala an-nasi zamanu wani zamani zai zo mutane yace idan aka zo wannan zamanin yace ya zuwa fi'amun minan nas za a samu ta tawaga na mutane za su yi jihadi za su yi yaki fa yuqalu lahum sai a ce da su fiikum man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin kunna akwai wanda ya taba ganin annabi fayaquluna na'am sai a ce kware da gaske akwai sahabi a cikin mu to dalilin wannan sahabin guda ɗaya dake cikin wannan sojojin yakin annabi ya ce fayaftahu lahum Allah sai ba su nasara saboda kawai akwai sahabi guda ɗaya a cikin su yace to haka za a tafi har a zo zamanin da in za a je yaki sai a ce shin a cikin ku akwai wanda ya taba ganin sahabin annabi a ce eh akwai tabi'i wani to a sa shi a cikin sojojin yaki sai annabi ya ce to samu wannan tabi'in kadai a cikin al'umma sai a ba su nasara a wannan jihadin da za su yi wannan annabi ke bada labari sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce sannan a sake kuma samu waɗansu za su je yaki a ce da su shin a cikin ku marra'a man sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin ku akwai wanda ya ga sahabin annabi kaga mataki na uku kenan yace eh an ya taba ganin misali wani a ce kamar Imam Malik sai ce eh ai na taba ganin Imam Zuhri na taba ganin Nafi'u to waɗannan biyu kuma duka ɗaliban sahabbai ne su ji karatu a wurin sahabbai to dalilin samuwar Imam Malik a cikin su kadai sai Allah ya ba su nasara to da shi ya ga waɗanda suka ga annabi Allah ya kara musu yadda to wannan hadisan ba wani abu suke nuna mana face darajar sahabbai a ce ba wai sahabin ba ma wanda ya ganshi yana da wata falala wanda ya ganshi ma yana da wata falala babu wanda yake da wannan cikin al'umma in ba sahabban annabi ba sallallahu alaihi wasallam idan aka ce sahabban annabi matan shi ba sun shiga ciki kar ku manta ƴaƴan shi ma suna ciki dan ai sahabi shine kai zamani da annabin ku hadu ko ka ganshi ko baka ganshi ba saboda kai makaho ne amma kun hadu kuma kai imani da shi a lokacin da kuka hadu to kaga ai matan shi sun hadu da shi suni imani da shi haka ƴaƴan shi yasa kalmar sahabi a fadin ta har matan annabi sun shiga ƴaƴan annabi ma sun shiga ci hatta jikokin shi Hassan da Husaini dan su ma sun yi zamani da shi kuma ainihin ya ma wuce sun gan shi to duk waɗannan falalan ya shafi kowa ya shafi abokan annabi ɗaliban shi matan shi ƴaƴan shi da jikokin shi karo ne dauka an ce sahabiyo banda matan annabi a ciki matan annabi suna ciki ƴaƴan annabi suna na Fatima duk suna ciki jikokin shi Hassan da Husaini duk suna ciki da waɗansu ma daga cikin jikokin nashi irin su ƴaƴan Zainab wanda ya ɗauke ta ma yana sallah da ita yana limanci a masallaci to wannan hadisin kenan sana ko na hadisi daban wanda Imam an-Nawawi ya kawsha cikin Rawdatul Muhibbin babban malami hadisin Mustafa Al-Adawi yace hadisi ne Hasan annabi yace tuba liman ra'ani wa sahabani farin ciki da aljanna sun tabbata ga mutumin da ya ganni kuma ya zama abokina duk wanda ya ganni ya zama sahabina to farin ciki da aljanna sun tabbata a gare shi sai annabi sake cewa duba liman ra'a man ra'ani wa sahaba man sahabani farin ciki ya tabbata ga wanda ya ga wanda ya gani aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya gani ya zama abokin wanda ya abokantaka da ni kaga ta bi ai kenan to kaga wannan ba karamar daraja bace ba da annabi bayyana a cikin wannan hadisin ya sake ce duban liman ra'a man ra'a man ra'ani shine tabi'u tabi'i ne kenan saboda sun ga waɗanda suka ga waɗanda suka ga sahabbai Allah ya kara musu waɗanda suka ga annabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda daga cikin manyan sahabban annabi ko manyan malaman Qur'ani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ana maganan Qur'ani kira'an shi da tafsirin shi to Abdullahi dan Mas'ud suna sahun gaba to yace annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yace su'ilan nabiyyu ko su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun aka ce da annabi waye fi alkhairi a cikin mutane ayyun nasi khair ware ne mafi alkhairi mafi falala a cikin mutane kala sai annabi ce karni shine waɗanda suke zamani da ni su waye suke zamani da annabi sahabban annabi to da aka tambaye annabi su wane ne mafi alkhairin mutane sai ce karni zamani na sai ce thumma alladhina yalunahum sannan da waɗanda suka biyo bayan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo bayan sahabbai tabi'u tabi'ina kenan ko atba'u tabi'ina to wannan hadisin yana nuna darajar mutane guda uku sahabbai da daliban su tabi'ai kenan da daliban waɗannan su ne tabi'u tabi'ina masu bin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo bayan sahabbai wani daga cikin malamai yake cewa da aka bincike da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina shekara nawa ne gaba ɗaya suka rayu saboda zaka ji galibi akan ta shekaru 300 amma ce bisa kasance mafi inganci bai kai shekaru 300 ba to amma dama a ka'ida na magana duk lokacin da a cikin goma aka samu takwas an samu goma kama jarrabawa ne a ce ana misali percentage misali a ce 100 ne kaga a Najeriya jami'a in ka ci 40 ma ka tsallake ka samu pass amma ba a wasu kasashe ba a Najeriya a Saudi Arabia kamar jami'an Madina sai ka samu 60 shine ka tsallake amma mu kuma na 40 ne idan wani malami ya tashi maka rashin mutunci sai ya baka 39 an gane ko to a ka'ida kuma na karatu shine duk wanda ya samu 39 ya halatta ka kara mishi guda ɗayan ma amma wani da karfin siyasa ya rage maka ma aka dake dan yana jin haushinka Allah sauwake to wannan wasu malami sun ce shekaru 220 wasu malami sun ce kaza da ne ba kan gano irin waɗannan amma duk waɗannan zamunna na sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina su ne zamunna mafi falala daga bakin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai wani hadisi daban daga Imran dan Husaini Allah kara masa yadda Imran dan Husain na ta uba da labarin shi anan a lokuta daban-daban shine sahabin da ya rashin lafiya mala'iku suka zo suka gaida shi har gida Imran bin Husain ya yi rashin lafiya mala'iku suka nemi Allah ya ba su izini su zo har gida su gaishe shi kuma suka zo suka gaida shi amma shi bai san mala'iku bane ba sai annabi ne ya ba da labari saboda shi duk lokacin da jinya ta yi masa tsanani a lokacin yake ƙara godewa Allah yana alhamdulillah mala'iku da suka ga ya burge su suka ce Allah ka ba mu izini mu je mu gaida Imran bin Husaini kuma yadda suka musafaha da shi shine annabi ce da ɗayan ku zai haƙuri irin Imran dan Husaini da ya yi musafaha da mala'ika. Allah kara musu yadda. To Imran ibn Husayn yace annabi ya faɗa cewa inna khayrakum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, yace mafi alkhairin zamani shine zamani na sannan da wanda zai biyo baya zamanin tabi'ai dana da zamanin da zai biyo baya kuma zamanin atba'u tabi'ina. Imran yace thumma yakunu ba'dahum qawmun yashhaduna wa la yustashhaduna, bayan waɗannan sun kare gaba daya za a zo a samu waɗansu zamunna, a samu waɗansu mutane masu shaidan ƙarya, masu shaidan zur, waɗanda za a ainihin kira su a biya su kuɗi masu je su yi shaida. Yanzu ba akwai su ba, in kana shari'a a kotu akwai wanda za ka biya shi kuɗi shine shaida, suna nan ide ya rantsuwa. To wallahi da ni aka yi wa da ƙarya yake kuma bai ma san an yi ba, irin wannan shaidan ne aka kira shi zai ba da shaidan wani tsoho ana rigiman gona da shi. Da ya zo tsohon ne ce shi bai san shi ba, ci da ni aka yi ba, ce to bari in tambaye ka ka gaya min gonan nan bishiya nawa ne a cikinta. Sai fara zazzara ido ya ce ni zan gaya maka ma kunya kwaye nawa ne a gonan gaba daya, da bishiyan da ke gabar da yamma da kudu da arewa da bishiyan da ke tsakiya, a takaice dai dole aka kore shi ya haɗu da tsoho mai hikima. To za a samu zamani annabi na bada labari a samu mutane makaryata wanda ƙaryansu ya kai har ma ana biyan su ma su yi shaida, a biya mutum ya je gidan rediyo ya ta maganan ƙarya, ƙarya baya tsoron Allah, kuma abin da kacin har cikin Ramadan suna wannan abu. Mutum ya zo ya shi kanshi ya san fa ƙarya yake, ya wani sharri ya ɓata wani ya kare wani ya kare wani kawai don za a bashi kuɗi. Wallahi duk wanda ke wannan ran tashin kiyama zai gaya wa ayazaki tun daga kabari mala'iku za su jibgi mutum ne, iyakan jibga Allah ya kiyaye. Saboda haka mu ji tsoron Allah wajen shaidan ƙarya. Sannan ce wa yakununa wala yutamanun, za su dinga ha'inci ba su da amana, ba za ma a aminta da su ba har an san su wane kawai maciya amana ne, har an musu shaida maciya amana ne sun kashe ƙasa, a ganin makarayin bala'i bane ba. A maka shaidan kai maciyin amana ne, to ne irin bala'i ne wannan. Annabi sai ce wa yunziruna wa yanziruna wa la yufun, za suna bakance ko ba za su cika ba, ce ai zan ma abu kaza ko na dauki alƙawarin abu kaza kuma ƙarya yake ko ba zai yi ba. Kuma alƙawarin nan za su yi wa kowa individually su ma alƙawari su karya, ko su yi wa wasu ɗansu jama'a su karya, ko su yi wa wani masallaci alƙawari su karya ba za su cika ba, ko su yi wa wata makarantar islamiya dama na aka fi renawa. To duk wanda ya shiga cikin irin wannan ya shiga cikin wannan hadisin, mutanen banza ne yadda annabi ba da misali sallallahu alaihi wasallama. Sannan sai ce wa yahlifuna wala yustahlafun, za suna rantsuwa su dinga rantsuwa har mutane su gane wane fa in ya rantse ƙarya yake, to ba za ma a dinga karɓar rantsuwar nasu ba. Akwai wanda babu abin da ba zai rantse a kai ba, har mamaki zai ba ya sharara ƙarya kuma ya rantse da Allah, ce billahi allazi la ilaha illa huwa, na rantse da kwaran kwatsa dubu duka kuma wallahi ƙarya yake. Wa yadhharu fihi musaman, annabi ce sannan za a abin da zai bayyana a tare da su shine kiba, sun ci haramun sun bulbul da su, sun koshi da haramun za ka ga su bulbul amma haramun ne gina su. Irin su ne yake cewa dukkanin wata fata da ta tsiro da haramun ko dukkanin wani nama da ya tsiro da haramun to fannaru aula lahu, wuta she cancanta da wannan fata, dole a sa mutum a jahannama Allah ya kiyaye. Wannan hadisin yana nuna mana falalan sahabbai kamar da annabi bayyana mana sallallahu alaihi wasallam. Sai wani hadisi daban, hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal, yace annabi ya faɗa ce la tasubbu ashabi, a wata riwaya la tasubbu ahadan min ashabi, kar ku zagi sahabbaina, ga gaban nan tazo, kar ku zagi sahabbaina inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace fa wallazi nafsi biyadihi annabi ya ce na rantsa da wanda raina ke halushi annabi ne fake rantsuwa anan yace na rantsa da wanda rayuwa na take halushi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban inda dayan ku zai ciyar da dutsen uhudu a ce gaba ɗayan shi zinare ne naka ne kuma ka bada shi fi sabilillahi yace ma balaga mudda ahadihim wala nasibahu ba za ka kai mudu daya da sahabi zai bayar na shinkafa ko na dabino ba annabi ce kai wala nasibahu ko da ma rabe shi kun fahimci wannan maganar kuwa bari ba ku misali tunda ba kowa san dutsen uhudu ba sai wanda ya taba zuwa madina gani wannan dutsen da ke gabar da gari dutsen liji a ce gaba ɗayan shi zinare ne kuma a ce kai kake mallakar shi sai ka ɗauka ka rabar da shi fi sabilillahi ka raba wa mabukata da asibitoci da masallatai da makarantu da talakawa duk ka raba fi sabilillahi da scholarship da wane ne duka sai a samu sahabi ya auro shinkafa mudu ɗaya shi ma ya bayar sadaka to sahabin ya fika ku gane bambancin abu kai annabi sai ce kai wala nasifahu ko da rabin mudu ma bayar ya wuce ka yanzu Allah akwai falala sama da wannan abu takaran sai dai kai ni da kai amma ba je da sahabbai ba kenan sai dai mu yi takara wajen neman aljanna amma sahabi har abadan abada ya tafi kaman kai ne kana tafiya a cikin akwari kura kuma tsohuwa mai hayaki ko a roka irin tsinan ya motan alfaɗin nan mai saurin kashe Hausawa in ji wani mai waka to sai a samu wani kuma a cikin wata babban jeep lafiyayya ya za ku yi tsere da shi don Allah to kaga wanda sai dai ma a ce da wanda yake jirgin sama ba za a ba da misali da mota ba kai kana cikin roka shi yana jirgin sama za ku je Lagos waye zai riga zuwa kafin ka ji alƙalai ne ma jirgi ya kai Lagos in dai roka ne kan ma ko rabi alƙalai ba za ka yi ba a roka ne kan nan sai ta awa hudu ko biyar bata je bauchi ba to annabi ya ce wala nasifahu ko da rabi rabin kwano rabin tiya sahabi ya bada kai ka bada dutsen uhudu ya fi ka ya tafi ya barka Allah ƙara musu daraja to wannan kaɗan ne daga cikin hadisai masu tarin yawa da annabi ke magana game da falalan sahabbai sallallahu alaihi wasallama kar ku manta shi sahabi abokin annabi ne ɗaliban annabi ne muka ce duk mutumin kirki ba zai zagi abokan mahaifin shi ba duk ɗan arziki ba zai zagi ƙawayen mahaifiyarsa ba to kai ne kana ƙaunan annabi amma sai kake tuhuman abokanan shi ka ɗauki abu a hankali da Allah ya baka Allah ya ba mu hankali don mu yi aiki da shi kisa ce wa hadainahu najdayn inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura al-matlabu ar-rabi kashi na hudu kuma shine na ƙarshe aqwalu as-salafi wa ghayrihim min ahli al-ilmi fi fadli as-sahabati radiyallahu anhum maganganun magabata as-salaf as-salih da waɗansu daga cikin ma'abuta ilimi dangane da falalan sahabbai Abdullahi ibn Mas'ud Allah ƙara masa yadda yace inna Allaha nazara fi qulubi al-ibadi Allah ne kalli zukatan bayi duk mutanen duniya gaba ɗaya kaf Allah sai da ya kalli zuciyan kowa duk mutanen da ya halitta fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khayra qulubi al-ibad sai ga zuciyan annabi Muhammad alayhi salatu wassalam ita ce mafi alkhairin zukata gaba ɗaya kaf cikin halittar da Allah yi fasdafahu li nafsihi Allah sai ya zabi annabi da kanshi ya zaba wa kanshi annabi sai ce fabta asahu bi risalatihi sai Allah ya aiko shi da manzancin shi da zai bada sako da na Qur'ani sako na musulunci kuma ya sanya wani zama shine mafificin manzanni gaba ɗaya sai ya zabo annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam saboda yaga cikin halittun mutane kaf yafi kowa cikin halittu ma gaba ɗaya ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم to bayan annabi da sauran annabawa Allah sai ya duba zukatan sauran mutane kuma kaf yana sai zaba wa annabi abokanai wanda zai rayu tare da su dan akwai bukatan wannan mutumi saboda darajar shi da girman shi a wurin Allah yanda Allah ya zabe shi akwai bukata ya zaba masa mata ya zaba masa abokanai haka ne ko ba haka ba in dai har Allah na son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ya zama wajibi akan Allah shi ya wajabta wa kanshi ya tilasta wa kanshi bisa rahaman shi da falalan shi ya zaba wa annabi abokai da suka fi kowa ya zaba mishi mata kuma da suka fi kowa shi yasa a cikin suratu at-tahrim da annabi ya ce da Allah ya ga mata annabi yace asa rabbuhu in tallaka kunna ara makar kai bacci karanta ayan nan wannan yau karatu hadisi yake
asa rabbuhu in tallaka kunna ay yubdilahu azwajan khayran minkum
subhanahu wa ta'ala ya ga mata annabi Allah ta'ala ya kara musu yarda yace asarabuhu in tallaka kunna an yajilahu azwajan khayran min kunna ku yi a hankali fa ku daina bata wa annabi rai alaihi salatu wassalam in har annabi ya fushi ya sake ku to ubangiji da kanshi zai musanya masa da wadansu matan da suka fi ku alkhairi muslimatin mu'minatin musulmai kuma mummune masu imani qanitatin masu yawan ibada abidatin nan ma masu yawan ibada da alqunut yakan zo da ainihin ibada sai ce abidatin sa'ihatin masu yawan azumi sayyibatin mu'abakara kuma a cakuɗa mishi budurwaye da ainihin zawarawa to sai malamai suka ce me yasa Allah bai canja mishi ba babu waɗanda suka fi su alkhairi ne yasa annabi ma bai sake su ba inda akwai din da an canja mishi to babu duk wacce annabi ya aura to alkhairin ta kai aure ta ne shi yasa annabi ya aure mata ne guda 11 a rayuwar shi ya aure na Khadija ita kadai ta zauna wahada hala sharikata laha mata da kishiya har ta koma ga Allah daga nan ya aure mata guda 10 amma a cikin goman nan daya ta riga annabi rasuwa shi yasa a lokaci ɗaya tara sun zauna ya bar duniya ya bar guda tara ina fata an gane akwai Zainab guda biyu da annabi ya aura akwai Zainab binti Khuzaima akwai Zainab binti Jahash to Zainab binti Khuzaima ita ta riga annabi rasuwa shi yasa annabi matansa biyu ne suka rasu yana raye da nana Khadija da nana Zainab amma Zainab binti Jahash annabi ya rasu ya ainihin barta to waɗannan mata guda 11 inda akwai ɗansu mata da suka fi su da annabi ya aure su babu to wannan yana nuna cewa yanda Allah ya zaba mishi mata haka kuma ya zaba mishi abokanai dan kana buƙatar mace kuma kana buƙatar abokanai wannan dole ne baka rayuwa kai kadai haka yadda mace take da misali babu kamar namiji tun shine yake waje harkokin yau da kullum mace tana iya zama babu kawai akwai irin waɗannan kuma ta zauna lafiyanta kalau saliha mu'mina wani lokaci yawan kawayen ma problem ne sai gurmace da munafunci wasu ma su kashe miki aure su koma ko suna miki dariya musamman in su ba su da aure su ta baki shawara namiji ba dan goyo bane ba in yace miki kule kice chess wallahi za su kai ki ne su baro to Allah ya zaba mishi mata ya zaba mishi abokanai kamar da Abdullahi dan Mas'ud ya fada Allah ta'ala ya kara masa yadda Imam Malik ibn Anas Allah ya kara Imam Malik rahama kafin wannan akwai Qatada ibn Di'amah as-Sanusi shi yana cikin tabi'ai daliban sahabbai yace mafi cancantan wanda za ku gaskata su ne sahabban annabi saboda Allah ya zabe su su zauna da annabi su zamo abokan shi kuma ya zabe su liqamati dinihi dan su tsaida addinin Allah yanzu dan Allah in ba dalilin sahabbai ba ya za a san Qur'ani tunda annabi dai bai zo ya ba mu Qur'anin nan ba ya koma ga Allah su waye baro amanan Qur'ani su ne sahabbai su waye baro amanan salloli guda biyar su koya wa mutane su ne sahabbai su waye baro amanan addini nan gaba ɗaya da zakka da aikin haji da aure da kaza da duk ahkamu na shari'a waɗannan sahabban ne dai addinin da kake su suka kawo maka shi daga wani har zo kanka to shine yace mafi ahabbu mafi cancantan wanda za ku gaskata yace sahabban annabi inji Qatada dan da Amata Sadusi Allah ya kara mishi rahama yace Allah ya zabi sahabbai ne dan su zama abokan annabi su zanto kuma masu tsaye da addinin Allah a ban kasa to shi sa imamuna Malik imamu darul hijra yace man tanqasa ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da yace mutuncin ɗaya daga cikin sahabbai tanqasa yake rage darajar shi yake suka shi yake bata shi yace aukana fi qalbihi alaihim ghillun ko kuma ya zama a cikin zuciyar shi akwai wani ghilli akwai wani kulli game da sahabbai yana jin haushin sahabban nan a wuri kaza ba su kyauta ba wuri kaza ba su yi daidai ba wuri kaza ma ai sun ci amana in har a zuciyanka akwai wannan abun inji Imam Malik sai ce falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimina inda lokacin jihadi ne bayan aka samu ganima to haramun ne a raba da kai ka zama mai kenan ko dan karamin kafiri kafiri ko munafiki babba wato abinda Imam Malik ke kokarin nunawa shine duk wanda ke sukan sahabbai da harshen shi ko kuma baya zagin su amma ya kulla a zuciyar shi yana jin haushin su sai ce to duk wanda ke da wannan ba musulmin Allah bane ba ko ganima bai kamata a bashi ba in ana rabo a masallaci ma bai kamata a raba da shi ba inji imamuna Malik duk abin da za a raba na musulunci to baya ciki saboda akwai tuhuma game da imanin shi imamu Shafi'i Muhammad dan Idris Shafi'i Allah ya kara masa rahama yake cewa haqiqa qad asna Allahu tabaaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qur'an yace haqiqa Allah yayi kyakkyawan yabo game da sahabbai cikin alqur'ani wat taurati da at-taura wal injil da kuma injila tun kafin a aiko annabi ake bada labarin sahabbai qur'ani kuma ya tabbatar da wannan labarin yanda labarin annabi zo a cikin at-taura haka labarin sahabbai zo cikin at-taura yanda labarin annabi zo a cikin injila haka labarin sahabbai zo cikin injila yanda labarin annabi zo cikin qur'ani haka labarin sahabbai zo cikin qur'ani mun kawo ayoyi dewajiya game da falalan sahabbai to sai Imam Shafi'i yace wa sabaqa lahum ala lisani rasulillahi alayhi salatu wassalam min al-fadli sannan harshen annabi ya riga ya gabata wajen bayanin falalan sahabbai ma laysa li ahadin ba'dahum wanda babu wani bayan sahabbai ne samu irin wannan kirari annabi ya yabe su ya sa musu albarka ya faɗi falalan su ya musu kaza ya musu kaza sai yace sannan sahabbai sun kai wani matsayin a'la manazilis siddiqin wa shuhada'i wa salihin a cikin su akwai siddiqun irin sayyidina abubakar akwai ash-shuhada irin sayyidina hamza as-salihin gaba ɗayan su da ma salihai kuma waɗannan su ne abokan da ake bukata Allah ce wa man yuti illaha war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما to sahabbai sun shiga cikin wannan ayan ta kowane bangare in banda matakin farko min annabiyina to sai imamu shafi ya ce kum addu ilaina sunana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabban nan fa sune suka kawo mana sunnonin annabi su suka kawo mana qur'ani da hadisi da sallah da azumi da zakka saboda me wa shahaduhu sun halarci annabi sun yi zamani ɗaya da shi wal wahyu yanzuru alaihi a lokacin wahayi yana sauka wa annabi idan wahayi ya sauka annabi suwa yake gayawa sahabbai duk qur'ani fa kab duk inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya halatta sahabbai su ce na'am in dai sahabi ne dan a lokacin su Allah ke kira ya kuma su imani ya su ce na'am ga mu nan amma ni da kai sai mu ce Allah ya sa mu na ciki tun ba mu da ainihin certificate daga wurin annabi alayhi salatu wassalam su suna da certificate daga wurin Allah daga wurin annabi cewa su ne alladhina amanu wa amilus salihati to waɗannan sahabbai fa'alimu ma arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aman wa khassan su ne suka san in annabi ya magana me yake nufi da wannan magana amu ce ko khas wa azman wa irshadan wa arafu min sunnatihi ma arafna wajahilna sahabbai sun san duk wata sunna da muka sani sun kuma san sunnan da bamu sani ba al imamu muzi Allah kara masa yadda yake cewa dangane da falalan halifofin annabi guda hudu sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina uthman da sayyidina ali yace waɗannan guda hudu sun fi kowa falala cikin sahabbai babu shakka tsakanin ahlus sunna yace abubakar kuma yafi kowa sayyidina umar yafi kowa waɗannan guda biyu babu sabani wurin malamai duk wani sahabi ma waɗannan guda biyu sun fi shi sannan usman da sayyidina ali suna bin baya to waɗannan sahabban guda hudu wani abin mamaki game da su dukkan su ne suka hada surkuta da annabi alaihi salatu wassalam dukkan su su hudun surukan annabi ne sayyidina abubakar annabi na auren yarsa na aisha sayyidina umar annabi na auren yarsa hafsa kaga sun zama surukan shi kenan ko dan ya aure ƴaƴansu to sayyidina usman da sayyidina ali su ko suna auren ƴaƴan manzon Allah alaihi salatu wassalam kaga wani tsari irin na Allah dukkan su surukan annabi ne sayyidina ali yana auren na fatima shi kuma sayyidina usman ya aure ƴaƴan annabi har guda biyu ya aure rukayya ya aure ainihin ummu kulsum da ya aure ta farko ta rasu annabi ya sace bashi kanwata ita ma ta rasu annabi ce damuna da ta uku ma da mun kara maka amma yanzu lokacin bashi da wata ƴa wacce zai aure shi yasa ake kiran shi da dhunnurai ma'abocin haske guda biyu dan ya aure ƴaƴan annabi har guda biyu nuru ala nurin kenan to wannan shine matsayin malamai dangane da falala da daraja ta waɗannan bayin Allah Allah ta'ala ya kara musu yadda to ya zama wajibi akan musulmi ya yadda da waɗannan sahabbai ya girmama su ya kwanace su ya musu addu'a ya nema musu yardan Allah kamar yadda Allah ya ce ya yarda da su kuma ka san su sahabbai wani tsiyara za su maka idan ka ce ba za ka ce radiyallahu anhu ba to Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya ce shi ya yarda da su da kai addu'an da kar kai duk ɗaya ne a wurin su ba abinda zai rage su Allah da kanshi ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah duk ayoyin da mun kawo jiba hai mun maimaita ba to dole ka yadda sahabbai suna da falala akan duk wani daga cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ya fada Allah ya fada malamai sun fada sahabban annabi bayin Allah ne na gari kuma yan aljanna ne sai gaba ta karshe wacce tana da alaka da wannan a aqida ta ahlus sunna a cikin halittun da Allah yayi wadanda suke mukallafun mutane ko aljanu ko kace mala'iku tunda su ma akwai asamin da Allah ya dora musu da suke yi to mala'iku ba sa sabon Allah su a nature na halittan su ma babu sabon Allah ciki to na biyu sai mutane da aljanu su ne suke da nature na sabon Allah da kuma na da'a in Allah taimake kai ka zama mai da'a in ka samu matsala ka zama mai sabo to amma annabawan Allah ba sa sabon Allah su kuma Allah ba su isma ya ba su kariya sun fi karfin shedan ba ya sa su sabawa Allah to duk wanda ba annabi ba yakan iya daidai kuma yakan iya kuskure ku rike wannan abin da kyau kowane ne shi a duniya yana iya daidai kuma yana iya kuskure shi yasa Allah ba mu kaida cikin Qur'ani Allah bai ce ba in kai sabo ba za ka shiga aljanna ba sai ya ce wanda sabon shi yafi ladan shi yawa shi zai shiga wuta amma wanda ladan shi yafi sabon shi yawa shi zai je aljanna sai ya ce faman thaqulat mawazinuhu ko kun bari mu dauko ta kasa kasa fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya yace wanda aka kawo sikeli aka aje nan aka zuba lada nan aka zuba zunubi sai ya zama wannan ladan ya rinjayi zunubi to shi zai shiga aljanna wanda kuma aka zuba lada aka zuba zunubi ya zama zunubin ya rinjayi lada shi zai shiga wuta to ashe ko dan aljanna ma yana da laifi amma ladan shi da yafi laifin shi yawa sai ya tafi aljanna kun gane wannan abin da kyau kamar exam ne a cikin 100 ka ci 60 har yaba maka za a yi a 40 ka fadi kenan amma 60 ka ci wanda ka cin yafi inda ka fadi yawa to aljanna ma haka ne ka zo kana da lada 10 da zunubi 6 shikenan sai ka tafi aljanna to sahabban annabi akwai wasu daga cikin makiyan sahabbai waɗanda suke sukan sahabbai sai su kawo maka ai sahabi wani yayi laifi yayi kaza sai kuma ka haka ne laifi ne fa misali za a tafi yakin Uhud wasu sahabbai ana kan hanya sai wani daga cikin munafikan Madina Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ta zuga su ai kar a je yakin nan ma a dawo sai waɗansu suka biye mishi sai suka koma daga ciki Jabir dan Abdullahi in ba na manta baban shi yana cikin waɗanda suka dawo amma daga baya ya ƙara komawa suna kan hanya suka ce ka mun fasa suka ƙara komawa to koma dai me ya faru kaddara wannan abin da suka yi laifi ne to Allah sai ya bada amsa cikin Qur'ani mai girma idan kai ka zo yanzu da munafuncinka kana cewa sahabbai sun yi laifi za a je yaƙin Uhudu wasu sun dawo kaza kaza Allah sai ya ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama sazallahumu shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum lallai waɗanda suka juya da baya yawmal taqal jam'ani a ranar da kungiya guda biyu ne za su hadu a gobsa lallai shaydan ne ya dan zamar da su suka samu zamewa bi ba'd ma kasabu sai ya ce wa laqad afa Allahu anhum hakika Allah ya yafe musu inna Allaha ghafurur halim sai kai ka zo kace baka yafe ba to kai aswa kare da gudun layya ran sallah ana yin karaguna kare je buya wukar a yanka shi to ina ruwan wani da kai gwanna ma ka fito kai yawanka to shine irin wannan sai wata gaba akwai wani sahabi lokacin da za a je fatahu makka wannan abu kullun yana burge ni wannan ainihin kissar za a je fatahu makka to shi yana da yan uwa a makka yana tsoron kar a je yaki a ainihin kashe yan uwan shi ko aka kama su sai aika cewar ya ba wata mata wasika ta je makka ta gaya mutanen makka fa ga annabi na shirin zuwa zai zo yake su Allah sai ya gaya annabi ga abin da ya faru sai kira sayyidina Ali da wani daga cikin sahabbai yace ku bi hanyar Makka za ku ga wata mata ku dawo da ita akwai kaza ta baku akwai wasiƙar da aka bata da suka je suka bi ta sai ta ce musu ba ita babu komai a wurin ta babu wani wasiƙar da aka bata suka yi duk abin da za su yi tace a ƙarya ne ita ba bata wani wasiƙa zuwa wani shugabannin Makka ba suka dawo sayyidina Aliyu yace haba annabi ya ce mana akwai sannan mu jira maganar ta mu ƙara komawa yanzu yace ko ki fidda wasiƙar nan ko sai mun bincika har inda haramun ne ma a bincika kun ga asalin yan hisba kenan yace wallahi annabi ba zai mana ƙarya ba tunda yace an baki wasiƙa ko ki kawo ko ki ga rashin mutunci har inda haramun ne a duba sai mun duba shi tace eh wallahi haka ne ashe ta sa a cikin gashin kanta cikin gashi dama ga laraba da gashi ta nada wasiƙan ta soka cikin gashin ta ta kunce ta fito da shi ta basu suka koma sai annabi ya ce aje a kira wannan sahabin aka kira shi da aka kira shi annabi ya ce me yasa kai haka ya bada hakuri yace wallahi shi yana da ƴan uwa ga kaza za a je Makka a yake su ayi kaza ayi kaza da aka gama wannan sayyidina Umar rashi baci yace dan Allah a bani dama na fille kan wannan mutumin ina sa takobi mu aika shi lahira wannan aikan sa ne a cikin mutane kun san me annabi yace da shi qala alaihi salatu wassalam sai annabi yace innahu shahida badran yaji yakin badar yace yaji yakin badar la'alla allaha kad ittala ala ahli badarin faqala i'malu ma shi'tum wa inni ghafartu lakum haka annabi yace Allah ya kalli sahabban da suka je yakin badar gaba daya yace ku je ku duk abin da za ku yi na gafarta mu to ai shi ma wannan abin da yake dan an ce ku duk abin da za ku yi na sako wa inni ghafartu lakum na gafarta mu kuma ya je yakin badar kun gane wannan abin da kyau ke zama duk wanda ya je yakin badar ko ya yi sabon Allah Allah ya gafarta mishi tun kafin ya yi an gafarta to bar ku da wani abin mamaki da Qur'ani ya tashi zai yi magana a kai sai shi wannan mutumin da ya laifi idan kana gani ya yi munafunci Allah sai kira shi da mai imani ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya kai wani mai imani dan da shi ake sai aka ce kar ku dinga rikan makiyana in ji Allah a matsayin masoya kafaran Makkan nan makiyan ku ne aka ja masa kunne babu inda Allah ya ce ya kama shi da laifi kun fanci wannan abin da kyau a ƙarshe duka da Allah ya maganganu kaf babu inda Allah ya soke shi annabi kuma ya ce a tunda ya je yakin badar ma shi kenan dan aljanna ne to sai yau kai ka zo kana kawo wannan kissan akwai wani sahabi ya aika wasiƙa za a je Makka ai kaza ya fallasa to annabi ya ce Allah ya gafarta mishi sai yau kai ka zo kace kai baka yadda ba kai appeal ku san appeal ai ko daukaka ƙara kace yanzu kai ka tafi ka kai kotu ƙara a soke abin da annabi ya faɗa ka kai akwai rashin hankali a ciki shi yasa Qur'ani da Allah ya magana game da annabawa su annabi Isma'il da babansa Ibrahim da Ishaqa da Yaquba da sauran annaba qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati da jikokin su kenan wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna Allah sai ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan sauran mutanen duniya sun yi imani da irin iman da kuka yi ku sahabbai faqadita dauto sun zama shariyayyu a ƙarshe ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun waɗannan al'ummomi ne da sun shuɗe sun koma ga Allah abinda suke mai kyau za su samu lada wanda suke mara kyau Allah ya kama su da laifi kai ina ruwanka wa la tusaluna amma kanu ya'malun kar ku dinga tambayan ma me suka aikata kuma ku ba ba za a tambaye ku akan laifin da suke bai su kai laifin ka za a tambaye ka yasa karka damu da wani yayi laifi wani bai kyauta ba kai kuma fa kai dan aljanna ne ina aka maka wahayi to shi yasa duk wata kungiya ko wata aqida ko wani malami ka ji yazo yana maganar sahabbai wallahi tallahi ka toshe kunnanka ko ka tashi ka bar mishi wurin dan shaydani ne duk wanda zai saka gaba da abokan annabi ya saka gaba da matan annabi hatta matan annabi fa guda ɗaya suka yi dare ta na Khadija ita ma ta yi sa'a dan ta haifi na Fatima da wala sai dade ita ba amma wala duk matan annabi nan guda goma ba sai dade da su ba a cikin sahabban annabi sama da guda 100 sun yadda da guda 7 guda 7 percentage din nawa ne sama da sahabbai 100 to shi yasa sahabban annabi gaba ɗayan su ɗan aljanna ne da nassin Qur'ani da nassin hadisai wajibi ne akan ka na musulmi na kirki ka ji kana kaunan annabi kana kaunan matan shi kana kaunan ƴaƴan shi kana kaunan jikokin shi kana kuma kaunan abokan shi da wannan ake zuwa aljanna duk wata aqida na cin mutuncin sahabbai ka guje ta ka tsorace ta ba alkhairi bane ba tana kai mutun zuwa ga wuta kowane ne kuma yake kan wannan aqidan ko dan uwanka ne ko malaminka ne ko babanka ne ko abokinka ne idan ku yi wata mu'amala daban ta duniya amma ba ta addini ba an fanci wannan abin da kyau ina ga wannan gaban an za mu tsaya saboda lokaci yayi gobe sai mu ci gaba da tafsiri ainihin daga kan ayan yawmat taral mu'minina ko Allah ta'ala ya amsa mana abin da muka yi Allah ya kara mana kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da matan annabi da ƴaƴan shi da jikokin shi gaba daya ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama shi da girmama sunnar shi da kuma masa da'a cikin duk abin da ya gaya mana da duk abin da ya zo da shi ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan kasa tamu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya cikin dukkanin garurukan mu ya ubangiji ka sanya mana albarka cikin rayuwarmu ka sanya albarka a cikin iyalanmu ka sanya albarka cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu da ma'aikatunmu da makarantunmu ya ubangiji ka mana albarka cikin dukkanin harkokinmu Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agajinka ya Allah duk abin da yake karfin mu Allah ka iyan mana shi ya Allah duk marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata ya Allah ka jika iyayenmu da malamanmu da dukkanin musulman da suka gamu gidan gaskiya ko kuma Allah ka sa mu kyakkyawan karshe ka sa mu gama da wannan duniya lafiya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قد حوائجنا عاجله وآجلي ومن أوصانا بالدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم